اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امددن ان و ان نيجيريا wanda suke al'umar wannan gari na Glasgow, muna maraba da zuwan babban malamin mu Sheikh Dr. Abdullah Usman garin Kaya zuwa wannan babban birni. Kuma ba tare da bata lokaci ba, muna so zamu bude wannan taro da karatun Alkur'ani daga ƴaƴan wasu daga cikin mu insha Allah. Muhammad, bismillah.
Ya ga sunan shi
Muhammad Kalajima.
Mention
it. Assalamu alaikum, my name is
Muhammad. Assalamu alaikum, my name is Muhammad Kalajima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adheem alladhi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناهم أزواجا وجعلنا نومهم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء النفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أصيناهم كتابا فذوقوا فلن نزيدهم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقوائب أترابا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
التكبير.
الله أكبر.
ما شاء الله. مبروك. جزاك الله خيرا كثيرا. سلم. السلام عليكم. Alright. ان هو من ابو دياد ونن داما دا اكا سامو اكا زو ونن تارو كما ان شاء الله سبو دا لوكة سلم مغربا زامو باو مالم تيمانن awa ɗaya don a gudanar mana da matashiya da aka zo mana da ita. Wato, duk inda aka ga malamai dole ne akwai fa'ida a tattare da su. Kullum ina duba malam saboda na kasance makoci a gare su a gida, so kamar gida ce ta biyo mu nan kuma. So ba ƙaramar rahama ba ce ba a ce an biyo mu, an yi mana faɗakarwa, an yi mana tunatarwa. In na duba ga ɗan uwa malam Adif, shi ma kuma mun zauna a Madina. kullum muna bibiyan karatuttukan su da sauran kannan su mun sa akwai wani sirri ba karamin sirri ba so muna fatan malam zai zo ya gaya mana wannan sirri yadda mu ma zamu taso da namu iyalin yadda zamu taso da namu ahlin cikin wannan ni'ima ta addini da bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan nan akwai rabin awa wanda za a bayar dan tambayoyi mun san mutane ba za a rasa tambayoyi da ake so aiwa malam ba so za iya bada tambayoyin nan tambayoyin mata za iya bawa anti Jamila tambayoyin maza kuma insha Allah engineer Buje zai karba so muna godiya muna yi wa malam Marabalale zuwa garin Glasgow jabba mu zance kenan ni ma baran a rakalma in ce jabba mu marhaban bika ya Sheikh Allah Karim tafaddal
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا أتشهد فرنشكي قري أحدها تعدوات أن نبسكوكي ما سأل بركة yan uwan musulmi ma'aikata da kuma dalibai da maza da mata a wannan gari na Glasgow a wannan kasa mai albarka da Allah ya kaddara rayuwarku mai albarka ta kasance a cikin ta ingila United Kingdom a gaskiya nakan dan zo haka in wuce in tafi amma ni ban taba sanin cewa akwai ku anan kuma kuna da wannan yawan haka ba kuma bana jin akwai wani malami mai wazi da ya san kuna da tarin yawa da iyalanku da yayanku anan gurin gaskiya wallahi nayi farin ciki kwarai da gaske kuma na samu ilimin da ban samu ba Allah ya taimake ku. Allah ya riko da hannunku. Allah ya girmama ku. Allah ya biya muku bukatunku. Allah ya kare ku da karewarsa. Ya ba ku nasara akan duk abin da ku sa a gaba. Abu na biyu ziyara ce ta hanya zamu wuce kwana ɗaya ne ba kwana biyu ba. Amma insha Allah next time an samu dama sai mu zo mai kwana ɗaya biyu don wuce Italy gobe Germany saboda muna da programs a can da haka muka ce bari mu zo alƙalin mu gaisa ganku ku ganni mu ga juna kuma ni ma in tafi da labari mai daɗi wa 'yan uwana musulmi a Najeriya cewa wannan gari na Glasgow muna da 'yan uwa da yayanmu da jikokinmu da dalibanmu da dattawanmu duka Allah ya sa muku albarka a gurguje saboda kwanaki ne na aiki kuma an taho daga nesa abinda zan mana nasiha a kai shi na farko ku sani cewa Allah ya girmama mu da musulunci kad akramanallahu bil islam Allah subhanahu wa ta'ala bless us with Islam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Dole ne kana matsayinka musulmi kaji cewa da ya maida kai musulmi wannan blessing ne daga gare shi. Ba kuɗi ka biya ba, ba shawara a kai da iyayenka ba, haka kawai Allah ya zabe ka ka zama musulmi. Wannan rabo ne kuma ya kamata kai aiki da wannan musulunci a matsayin sadinan qiyaman millat ibrahima hanifan wa lam yakum minal mushrikin. Addini ne tsayayyen addini da ya kauce wa dukkan wasu addinai, kuma hanyar annabi ibrahim ne baban ko kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma baya cikin mushrikai. Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa ya ce mu zama musulmi ne dan mu haɗa kanmu. The main important and purpose of being us as a Muslim ummah is to be united. Ya zama muna haɗe. So unity is very important, kuma is fundamental islamically. Me yasa na kawo wannan kalmar? Inda ba dan kuna da unity kun haɗa kanku ba, ai ba zan iya haɗuwa in ganku ba anan. Dan kun yadda za ku iya haɗuwa ku yi wani abu, ku yi wani taro, ku yi zumunci da ƴaƴanku, matanku su ga junansu, ku abokane ku ga ƴan uwanku, wani ma ya yi shekara bai haɗu da wani ba. Amma wannan unity ɗin shine ya sa muka haɗu a wannan ɗaki na taro, mu yi karatu, mu gaisa, kowa ya tafi cikin farin ciki. Dan haka al-ulfa fi din muhim jiddan, kuma yana cikin wato abubuwa waɗanda addinin ba zai yi ba sai da ulfa, sai da wannan unity da haɗuwar kai. Sannan Allah ya ɗaukaka wannan musulunci da wasu abubuwa, wato yana da musulunci, yana da wasu prerequisites. Idan ka haɗa shi da sauran addinai, sama yake da kowane addini, kuma ya fi kowanne. Ba wai don wani abu kai musulmi ka ji cewa gatan da Allah ya yi maka ya fi na kowa, kuma koda kowan ya mallaki abin da baka mallaka ba, koda ya tara abin da baka tara ba, inda za ka mutu baka da komai a duniya, amma Allah ya yi maka arziki ka mutu as a Muslim, wallahi ka gama cin riba, kuma kin gama cin riba. Ku saka wannan a cikin zukatanku. Sannan kuma Allah ya mana kwalliya a matsayinmu na musulmi bil akhlaqil karima al hasana, kyawawan halaye, ɗabi'u na ƙwarai, abin yabo, abin girmamawa, wa shiyamin radiyya. Allah ya bamu wasu sifofi wanda ya yadda da su kamanni masu kyau, ta'abduban wa ta'assiyan bi afdalil bashariyya, dan mu yi ladabi kuma mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa sayyidul umma, kuma shine shugaban al'umma gabaki daya. Duk duniya annabi shugabanta ne. Akwai ummatu da'wa, akwai ummatu ijaba. Ummatu da'wa duk wani wanda yake duniya, an Allah ya ce annabi yayi masa wa'azi, inna arsalnaka kafatan linnasi bashiran wa nadira, mun aiko ka gaba ɗayan mutane, kenan har ɗan Ingila, har ɗan America, har ɗan Mexico, har ɗan Glasgow, har ɗan ko'ina, ɗan China, ɗan Chadi, ɗan Kamaru, ɗan Niger, kowa annabi Allah ya turo shi masa wazi, kuma ana bin su bashi su ji abin da annabi ya faɗa. Shine ma'ana inna arsalnaka kafatan linnasi. Shi yasa da awar musulunci kuma duk duniya ba inda ba za ta je ba. Ai yanzun da ba dan albarkacin annabi ba sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa, ai ni ma da ban zo nan ba. To ashe wannan addinin mu ga yawa kanmu addini ne na alami duk duniya, ko mu ga yawa ƴaƴanmu masu tasowa ba inda ba za mu je mu yi musulunci ba. Kuma kar wani ya ji a ransa wai zai iya rayuwa a wani wuri wai bai musulunci ba, a'a, ai alami ne. Yanzu kana zaune a nan sai kaga katon masallaci ƴan Pakistan, ƴan Iraki, ƴan Yemen, ƴan Sudan, ƴan ina ne, a'a, kenan kowa yana jin a Ingila mutum ya gina masallaci, a America mutum ya gina Islamic Center, kenan ko ina za ku iya bauta Allah, ƙasa ta Allah ne. To kada mutum ya koma baya ya ji cewa shi ba zai iya ba. Kada ku yadda da wannan, in kun yi haka to kun manta da alamiyar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘yan uwana, ku ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoronsa, wannan ita ce babbar tsaraba ta gare ku a duk inda kuke ku ji tsoron Allah. Manzo Allah ya ce, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, haitsu ma kuntum, a duk inda kuke. Idan a rami kake aiki, ka ji tsoron Allah, in a ruwa kake aiki, ka ji tsoron Allah. Idan a fili kake, ka ji tsoron Allah, hajjiya ke ji tsoron Allah, a gidanki ke ji tsoron Allah, a wurin aikinki ke ji tsoron Allah. Idan muka rike wannan tsoron Allah, shine zai taimake mu mu yi rayuwa guda biyu mai daɗi. Yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaghfir lakum. Allah sai ya baku haske guda biyu, ni'ima guda biyu da rahama ta sa, ya baku anan duniya, ya baku kuma a lahira. Na sha fada a karatu ina maimaitawa cewa yanzu nan inda kuke zaune jama'a, ƴan uwana, ita ce fa ƙarshen duniya. Me ake nufi da ƙarshen duniya? Waɗannan mutanen da kuke rayuwa da su a duniya, a bance a lahira ba, a duniya, a ganin duniya, waɗannan su ne a sama. Kowa in an kira su, su ne mutane, su ne aka ɗauka, su ne manya, su ne ƙwaƙwalen duniyan, su ne cigaban duniyan. Ƙasashensu su ne ƙasashen da Allah ya rubuta wa karɓuwa a yanzu, dai cewa kowa yana jin a ransa cewa ya zo wuri kaza. Ga su kuma ku kuna zaune da su, kuna rayuwa da su, kuma kun san sirrinsu. Sannan ku ɗinnan kuna baƙaƙe, kuna ‘yan Afirka, Allah ya ɗauko ku, ya kawo ku nan, ilimi ya fifita ku akan mutanen nan. A cikinku akwai likitoci. Dazu nake tambayan Abu Abdurrashid, nace yanzu kuna aikin lafiya kuma suna yadda tura wannan ku zo ku nuna su, ku duba su? Yace sun fi preparing ma bakaken, foreign doctors, foreign nurses akan nasu. Yanzu da me Allah ya ba ku wannan daukaka, ka tuna ƙauyenku, ka tuna garinku, ka tuna garin mahaifiyarka, ka tuna yanda kake. Allah ya kawo ka nan gurin, ya fifita ka. Bature ya mai da kai manajan kamfani, wasunku suna aiki a ma'aikatar nuclear, wasunku suna aiki a makarantar kuɗi, a ma'aikatar kuɗi ta ƙasar nan, wasunku sojoji, wasunku immigration, wasu kowane aiki ba abin da ba ku yi. To yanzu wannan wani sakaya za ku yi wa Allah? Ya ba ku dadin da kuke suke ji. Na je Birmingham muna zagayawa, sai wani cikin su yake ce, mai ce, malam kaga wasu mutane za ka gan suna zazzaune a ƙasa, suna cikin datti da ƙazanta. Yace waɗannan dutturawa ne, ‘yan ƙasa ne, homeless kenan. Su ne a Larabci muke ce da su abna'u shawari, ‘ya’yan titi. Ƙasarsu ne, garinsu ne, amma ka duba, Allah bai girmama su da ilimi ba, amma kai kana baƙo forena, ka zo ka samu gida mai kyau, mota mai tsada, ‘ya’yanka cikin ni'ima, iyalinka cikin ni'ima, matarka cikin ni'ima, kai cikin ni'ima. Da zuwan ɗan uwa yake cince, ya ce a nan ƙasan wallahi, wallahi sai ka sato duka ko ciwon kai ba kai ba. To duka wannan abin da nake so gare ku shine, me kuka yi wa Allah na sa kai ya gare shi? Kuma ku ne kuka fi kowa ilimi a Najeriya ko a Nijar ko a Ghana ko a Chadi? Allah ya zaɓu ku ya kawo ku, ku gaya wa kanku gaskiya, ko kuka fi kowa ilimi, ko ku kuka fi kowa gata? A'a, zaɓi ne Allah ya zaɓo ku, kuma ya zaɓo ku da matanku da ‘ya’yanku, ya ce ku zo ku zauna a nan, saboda ya ba ku dama a duniya, kuma ya jarrabe ku. Za ku iya cin jarrabawar ko ba za ku ci ba? Don wallahi zama a Turai jarrabawa ce, kamar yadda ke zama a Kano, a Kaduna, a Saudiya ma jarrabawa ce. Waye zai ci jarrabawar? Ka shiga cikin layin masu yin addini, masu commitment na addini. Kai fa in Allah ya taimake ka, za ka tashi da rabbana atina fi dunya hasana ne, ba ka da damuwar zalincin shugaba ya saka hawan jini, ba ciwon sauro, ba ka da damuwar abin da za ka ci fa. Jama'a, akwai ‘yan uwanku fa yau suna kwana ba abin da za su ci a gida. Akwai ‘yan uwanku da suke kwana a cikin kwata, suna kwana a cikin sauro, suna kwana a cikin itatuwa. jama'a ku tunai a cikin a kasar ku fa akwai masu kwana akan gidaje bishiya an kore su an sace su wasu an kona garurukan su ku ne ba garin ku ne kasar ku ce ba duk kun manta wannan ciwon kan Allah ya raba ku da shi gaba ɗaya da wannan damuwar Allah ya raba ku da ita wasu bangarorin mu fa mu yanzu a Najeriya fa ciwon kan damuwa wala wallahi tallahi mala akwai inda yan ta'adda za su shiga kauye duk budurwar da suka ganta wallahi ta zama matar su a dole kawai dole dole kawai za a daura musu aure a dole su dauke ta su kai ta daji tana kuka za ta tafi sun tafi da ita wallahi a yanzu abinda ana yin wannan kowa ya sani akwai inda za su je kauyuka su tattare kauyukan gaba ɗaya su ce gaba ɗaya mana ba za ku yi noma ba sai kun tara mana miliyan 50 ko 70 ko 100 mutumin kauyen da bai da rigar kirki rigar su annakiya ne da datti yana zuwa ya yi ni a gona ya je ya nemi dawar da zai ci an zo an sa masa kuɗi da zai biya wani tax da zai biya ka kamanta ka tafi da wayannan irin jiya ba eh saboda ai wannan ba ita ce wifi din wayar jiya sai ya manta muna yayi tafi ban daki yayi ta tsaya gaba daya shi yasa na tsaye da shi ore ake ta mana complaint cewa kana karatu ya tsaya yanzu misali wannan akaram kalla kai duka Allah ya cire maka wannan bacin da wannan damuwar to kai wani Allah wani godiya kai wa Allah ka kasa yin sallah akan lokaci wani dan uwa ya ce wallahi mutum yana aiki a nan sai ya shekara ma bai sallar juma'a ba me dalili aikinsa ne wajen aikinsa ne aiki da yawa ai kai ka yadda ka zo kai aikin da zaka shekara baka sallar juma'a ka je ka ce wa Allah me sai ka canja wani aikin tunda ba Allah ne ya rubuta daga sama dole wannan aikin zaka yi ba ya zaka fifita worldly benefits akan akhirah benefit to duka wannan nace ku ji tsoron Allah ne saboda kowa ya tuna gatan da ubangiji ya masa fattaqullah idan kun ji tsoron Allah Allah zai taimake ku wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita akan duk abin da ya sa gaba kuma Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani wa haka gabata ta farko shine ka ji tsoron Allah a ji tsoron Allah shine kuna da yanci you have freedom kuna da yanci more than expectation zaka iya zama baka je masallaci ba wanda yake sai kira kai ce me yasa baka je sallah ba kuma baka jin tsoron kowa kuma baka jin kunyar kowa saboda kawai kowa ya zo ne aiki aka zo ba wani babanka da za a ce ba a ganin ka a masallaci matarka tana kallo baka zuwa sallah ko baka tashin asuba ba za ta ce ma komai ita ma wataƙila ta lalace ku ce tare wata ta ce na ga baya sallah ni ma yi na daina wallahi ka ta ce wai tunda ta ga baya yi ta ma kawai ta daina yi mutum zai iya zuwa ya je barna giya halal su a wajensu halal giya halal ga gidajen shan giya ga shi a airport ga shi nan a gari ga night clubs gidan rawa gidan kiɗa inda muwa ta dame ka tunda baka karatun Qur'ani baka zikiri sai ka tafi cikin arna ka je ka zauna ka kwabe kai ma kai ta abin da suke ba wanda zai ce ma komai wallahi thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im in dai kun yadda da Allah kuma kun yadda a manzon Allah annabi ne wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ni'imomin da kuke ciki yanzu kamar mace ce ta samu dama Allah ya kawo ta baki a surfe baki a nika baki a sussuka baki a kaza baki a kaza Allah ya miki duk gata amma sai zama wai addini ya gagare ki anan kin gagare yin addini kin gagare bin Allah kin gagare bin shari'a ana ta fada da ke akan ki addini kuma kina ta kyankyasa yaya kamar yayan kaji kina ta tarawa wani shiri kike musu na su yi koyi da uwa da ta haife su a irin wannan kasa ta gurba kasar da muke baki kasar da bamu da uwa bamu da uba bamu da inna bamu da kaka bamu da unguwa bamu da kaza wani shiri kika musu wataƙila uban su ya mutu ya barki nawa ne waɗanda suka tara ƴaƴa a ƙasashen Turai ciwo ya kashe uban su sun zama ƴan ƙasa uban ya tafi ba su wani shiri kika yi na rayuwa da waɗannan yaran ki tsare musu la ilaha illallah su har zuwa su girma su dauki nauyin ki wani shiri kika yi da wannan shirbucin da wannan rashin kulawa ko ku daina sallar zaki ko ku addinin zaki canja ko ki bar ƴaƴan ki su canja addini da haka akwai tax akan ku sosai mata ku kama jikin ku ku san ku suwaye kuma ku san me yake fuskantar ku yanzu da dan yaron nan da aka kawo shekaran ta wurani anan kaga at least kun yi kokari wallahi wannan mu ya sa mana farin ciki a ashe abinda ake cewa kaza 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 an mutun yazo rikidewa yake manta addinin sa ba haka bane wallahi ba duka bane waye zai dauka wannan yaron a Turai aka haife shi haihuwar Ingila yana da dan wannan shekarun bai da cikakken wayo zai iya karanta maka amma ita za a luna ya kai ta ƙarshe bai fadi ba ko limamin juma'a ya kai ta ai a ce mallan kai kokari kwarai kuwa ai tunanin kudin cefa ne ma zai sa ya rinka faduwa kaga wannan yana nuna mai ashe idan kun yi za ku iya yi so dan Allah yana kira gare ku duk inda mutum yake ji tsoron Allah kada damar da ka samu kai amfani da ita ka yaki Allah kawai shine damuwa ta gata yasa ka saba wa Allah gata yasa kike Allah abubuwa suna nan da yawa da haka mu ji tsoron Allah haqqat taqwa fi awamirihi wa fi zawajirihi mu ji tsoron Allah akan umarnin sa duka mu ji tsoron Allah akan hanin da yayi mana gabaki daya kuma lalli musulmi alal muslim an yushira nafsahu ha taqwa Allah ta'ala fi awamirihi wattiqai zawajiri ka jiyar da kanka kai filin a ranka cewa lalle zaka ji tsoron Allah a duk inda kake kuma sannan kuma duk dokar Allah zaka kiyaye ta kar wanda ya zina yazo wannan dan uwa yake ga me yace yace ai anan mallan yarinya tana tashi shekara 12 13 14 Allah Allah ke ta balaga kawai halal ne ga su je su ta neman junan su ba aure sai zaman fatina me yasa ba za a aure ba saboda babu ba wani implication ba wani nauyi in ka mutu ba a cika za ba ai nora maka haka suke ta tara yaya kamar karnuka yanzu kai musulmi kana sha'awar kai wannan rayuwar ka fita daga gatan da ubangiji ya maka ka je kana associating da waɗannan kazaman mutanen wanda kai Allah ya girmama ka su fa wannan abin da kake gani wannan kwalliyar da wannan adan da kake gani ya rabon suke nan fa musulmi ko kuna fahimta da iya wannan abin da ka gani na ni'imar da Allah ya musu wurin zama mai kyau wai za mai kyau gurin gidaje abuwa na jin daɗi motoci masu tsada kwanciyar hankali ba su da damuwa a irin tunanin mu mu alhali su kuma sun san suna da damuwa amma wannan abin duk yanda za su yi su kare duniyar nan ita suke karewa iya rabon su kenan duk wanda ya kuma ba ka zo ne fa ka ci wannan raba sannan kuma a lahira kana jiran wani abu da Allah zai maka kana tsammanin haka kawai zaka je ka shiga aljanna baka yi wahala ba atarjun najata wa lam tasrik masalikaha inna as-safinata la tajri ala al-yabis haka ke mamace kina zaune a wannan kasar Allah ya miki ni'ima wata kila yarki tana cikin damuwa ta fi ki basira ta fi ki kokolwa ta fi ki cin jarabawa wata kila mahaifiki tana cikin mutsi da kunci ke kuma Allah ya dauke miki wannan ta haife ki kuma kin fita jin dadi to sai ki zo aure ne ya kawo ki duk matar da muka gani anan aure ne ya kawo ta kun tambayi kanku menene dokokin aure a kanku ko ku kuna neman yanci ne ku kullun abinda kuke magana you are right you are right you are right kun manta akwai right din da Allah ya baku akwai wanda bai baku ba duk mutum arziki wacce take rayuwa ko a Saudiya ko a Turai ko a Afirka ko ina maganar right din ta tana tunanin right da Allah ya bata shine farko haƙƙin da Allah ya baki yancin da Ubangiji ya baki na farko shine amma dan wani dan adam ya baki wani right da ya ci karo ya contradicting right din Ubangiji wallahi ko kin karbe shi a nan duniya zaki je ki hadu da bakin ciki ne da tashin hankali ku yi zaman aure ki ji cewa ke married woman ne a wajen aikin ki mai gidanki ya yarda da ke ya aminta da ke ya ce je kiki aiki na awa 4 awa 5 ki samu abin da zaki rike ki taimaki mahaifiyarki da dan uwanki da danginki ke ma ki ji dai ki dan samu wani abu amma kika zo kina cin amana kina mummunan shiga kamar baki da aure ko kina zuwa wasu taruruka na banza ko kika tozartar da tarbiyyar ƴaƴanki primary assignment dinki na kula da ƴaƴanki a gida kika kiki kin zubar da ƴaƴanki baki koya musu karatu ba baki koya musu addu'a ba uban su ya wahala ya tafi aiki baya dawowa a gajiye yana gengedi yake shigowa kofar gidan shi yazo ya fadi ya kwanta kina tare da yara baki iya musu komai me amfanin ki what is the essence of being your existence anan me amfanin zaman ki anan kenan akwai nauyi akan ku iyaye na mata wallahi akwai nauyi akan ku kuma wallahi sofa tusaluna akwai nauyin miji akan ki wallahi mu a addini wallahi mijinki ne duk wayewanki duk bokonki duk turancinki duk matsayin koda wata tana aiki aikin ta yafi na mijinta albashi ko matsayi wallahi sunanki matar aure mu a addinin mu a shari'a kuma wannan abun nake kokarin in jaki zuwa gare shi kake dake manta shi mahaifiyarki ta samu albarka ne saboda ta bi babanki ke ma ki nemi albarka ki bina ki mijin ƴaƴanki su kula da ke bayan girma ya same ki kin bi uban su kada ki bar tarihi cewa kin sa uban su hawan jini rayuwar an watsi ni ma na waye kowa ma ya kama gaban sa bai da kyau cikin tafiyar nan da ne wani ya mun fatawa cewa wani bawan Allah ya tafi hutu ya akai mahaifiyarsa ne ta hada shi da wata yar gidan kanwarsa kanwata irin dai ka koma din nan baba ai sai ka kara ai ga wance kaza kaza kawai shi hankali kwance yaje dan kara auren sa ya dan aje ya tafi sama mata wurin zama ya dan kama mata gidan haya yace ya rinka zuwa shekara shekara billahi alazim mallan yana sauka airport aka ce ga gaba da mu kulli yace kai cewa ya daga wayar sai ya duba sai ya ga yana irin da CCTV a gida sai ga ana ta shiro mai kayan sa wallahi yana dawowa ya tarar da kayan sa kofar gida musulma laifin sa dai kawai din me zai je aure ba fa ya auro ya kawo mata ya hada su biya nan ba me yasa zai je gida hoto ya aure tace ya fito ya bar gida in ba ka ba za ta kira mai dan sanda haka ya tattara ya koma masallaci yana kwana kafin ya samu wurin zama yanzu daidai ne matan musulmi su rinka wannan sannan mace ce ta yanka maka rashin kirki kuma wai ba a musu tsawa ba a musu tsawa kai in kai tsawa za ka shiga matsala wallahi wani ya yi mini fatawa a sun san ana mana tambayi mana amsa yace wallahi iyalin sai gani tana yaren ta ya shiga ta je a wajen aiki ta hadu da wani abun nan suna chatting suna abun nan sai ga abun yayi yawa abun ma yayi muni ma yazo yace yanzu wance a wannan alƙawarin na dauko ki yanzu wance shikenan daga zaman mu a Turai sai mu manta addinin mu yanzu wance in kika yi wannan me in kin ƴaƴanki suka girma me zaki ce musu ni kuma yanzu ni me yayi amfani na ne kina da tsaurin idan da zaki ya bada mutuncin ki ga wani gashi a waya a tili wallahi ta kira mai dan sanda chap aka kame shi ka san sai da aka waye gari yana bata hakuri ba za ta canja ba kuma yana bata hakuri da ƙarshe abin da aka ce ay right dinta ne da haka abin da take so ba wanda zai hana ta yanzu irin waɗannan tunanin sun dace da tarbiyyar mu ba dace ba sannan zai iya yiwa wala Allah mace ta zo ko ta samu aiki ko ta samu daga kuɗi suna zuwa mata ta canja kuɗin nan daga ita ma ta fara zuba wasu miliyoyi a cikin account ɗinta sai ta daina ɗaukar umarni la manzan Allah yana faɗa Hajiya ina tunatar da ke khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata su ne matan da idan mijinsu ya ba su umarni suna bin da'a ki tambayi kanki is'ali nafsaki ga wuri nan za su iya zuwa nan malam ga wuri nan ku sa ku jira nan malam mafi alheri ita ce matar da idan miji ya bata umarni tana bi tashi kaza na'am bar kaza na'am je ki kaza na'am kar aje kaza na'am ba wai ki zo kina jayayya da mai gidanki ba saboda kin samu wani karfi kina da wata dama a hannunki a'a wa idza nazarta ilaiha asarraka annabi yace idan ka ganta sai ka ji farin ciki duk matar kirki annabi ya bayar da sifa akan ta cewa kana kallanta sai ka ji farin ciki da dadi dan Allah haka kike mijinki da ya ganki yana jin dadi ta wani yace mallan yoni wallahi da ana raba su gida biyu mani da ayanka ta gida biyu ban rabi na hakura ta mun yawa yace bala'in safa daban na rana daban wahala damuwa tashin hankali wa idza ghibta anha idan ka tafi ka batta hafizatka an nafsiha wa malik zata baka kariya akan kanta da dukiya abinda malamai suke cewa matar kware bata cin amanar aurenta tana alaka da wani koda da chatting a waya ne wallahi haramun alaiki ballantana video call ballantana bestina ba ni kalma da zan ji dadi ballantana boyfriend dina yi min kaza in ji dadi wallahi kin dako hanyar rugurguje rayuwarki tun daga farko har karshen ta kuma sunan wannan abin cin amana kuma cin amanar aure ku tunatar da kanku waɗannan kalmomi kuma ku gaya wa ƴaƴanku waɗannan kalmomi kuma lalle zamanki da gatanki a duk inda kike shine biyayya ga mijinki da da'a ga mijinki haka manzon Allah ya faɗa hadisin baya canjawa kuma ba zai juya ba haka tsarin yake kin bi ki samu rahamar Allah manzon Allah ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin aw basharan an yasjuda li basharin a wata riwaya la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mai mace ta yi sujada wa mijinta mu fa addini girman da matsayin ya kai ga ana tunanin annabi zai iya cewa ki kafa goshinki ki yi wa mai gidanki sujada amma dan bai halatta bane wani yayi wannan uwan sujada yau ina wannan hakkin na maza akan ku da kuka manta shi yana ina al'amura sun canja rayuwa ta canja wasu sun samu dama sun manta Allah wasu kuma sun samu dama sun tuna Allah to bayin Allah na kware su ne idan an tunatar da su Allah sai su dauki wa'azin sai su gyara halayensu karki abinda danki zai zo ya miki abinda hawan jini zai kama ki ki ce yayi yace ba zai yi ba saboda ubansa ya baki umarni kin gigibi kuma yana reflecting kuma yaran nan kanana da suke kuna ganin su wallahi suna koya kuma sai sun maimaita miki da haka dan Allah ƴan uwana mata iyaye na mata masu albarka ku bari damar da kuka samu ta shigar da ku gidan aljanna ta hanyar riko da mazajen ku da kyautata musu da biyayya gare su da hakuri da su da kuma kulawa da tarbiyyar ƴaƴanku sannan kuma zama a turai ku sani babban damuwar ku wallahi duk wacce tazo ta shuka ƴaƴa a nan kasan ta bar ƴaƴanta suka lalace wallahi ke ce a kofar farko a kofar wuta za Allah zai tambaye ki ya ayyuhal ladina amanu u anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ƴaƴanki first kula da tarbiyyar ƴaƴanki shine a gaba ubansu ya tafi neman abin da zai rufa muku asiri yayi ne yana aiki kwakwalwarsa tana caji kamar computer yana neman muku wato source of life to ki kuma shi kula da gida ki kula masa ƴaƴansa a tsare musu tarbiyya a koya musu kunya a koya musu girmama mutane a koya musu al'adunmu na kwarai to ke ma kin ce ba za ki zauna ba ya fita ke ma sai kin fita to wa zai kula da su gidan yara za kai su kin yadda waɗancan su koya musu tarbiyya kin fi yadda da tarbiyyan waɗancan sama da tarbiyyar kike kin yadda ɗanki ya rayuwa irin ta bature kin yadda ƴarki ta zama baturiya kin yadda a'a mai wayo in yi zo kasashen waje to yana daukan abu mai kyau ne benefitin ya amfana da shi abinda bai dace da al'adar sa da dabi'ar sa ba sai ya bar musu yanzu dan Yemen in yazo ya bude mat'am restaurant na abinci sai rinka abincin Yemen dan Pakistan in yazo ya bude sai bude abincin yan Pakistan in sun zo masallaci zai ga duk da rigunan su na Pakistan a'a dan India haka ka ganshi na ta daura rawan nan a cikin tsakiyar London sai ga mutum da rawani irin na yan India dan Afghanistan haka dan ko ina yana kula kai kuma in ka zo wai ka rikide ka watsar da tarbiyyar da iyayenka suka maka wanda sai da ka samu tarbiyyar suka yadda da kai ka bullo ka taho nan din sun san ba su da haufi akai amma ka iyayenka sun fi karfinka ba za ka iya dora su akan daidai ba shi ma wannan it counts kuma ina kiranku ina roƙonku dan Allah ku taimaki iyayenku ku yi musu gata ku rinka koya musu yaranku duk duniya kowanne mutum yana alfahari da yaransa turanci dai baka da damuwa yaranka ya tashi anan zai iya turanci baka da haufi to amma daidai ne ka mantar da shi yaransa gaba ɗaya in ka dauke shi gaje hutu ya kasa gaida uwar da ta haife ka ka dauki yaron su ka kaje hutu ya kasa shiga cikin dangin sa su yi magana sai ya zama kurma ka mai da ɗanka kurma bature fa sai ya tashi daga ingila ya tafi UK ya je shekara 4 yana koyon Hausa dan China sai ya tafi jami'ar ABU ya je na masters da PhD akan Hausa gidan rediyon Berlin suna Hausa a China ana Hausa BBC ana Hausa Voice of America ana Hausa Faransa ana Hausa gidan rediyon kaza a Tokyo ana Hausa a'a ashe Hausan ba abun banza bane anan akalli ai kage ya zama multilingual kenan ya iya turanci ya iya Hausa ya iya Larabci anan akalli idan danka ya shiga cikin ƴan uwanka da babbanninka da kawunnanka da basu iya turancin nan ba zai iya gaisa da su wani yace idan na dauki ƴaƴana muka je hutu da su ba sa iya gaida uwata yace uwata tana son jikokinta sai ta sa a dauke su a mota tana son ta hira da su tana musu wasa ba sa ji yace wallahi haka za ta yi ta zagayawa da su a cikin gari ta je ta sai musu tufa ta sai musu abu me kuke so ba magana waye kashe shi uwarsa ta kashe shi uwar wannan uwar yaron ita ta kashe mai yaransa dan Allah ku gyara there are some mistakes common mistakes that you are doing at least ko ba komai yaron naka ya dan iya zai yi masa amfani ko umra ya je wani ga baki ne mai assalamu alaikum akaba akwai laifi ne dan yayi Hausa kam wallahi ba laifi kuma wannan zai nuna ka tayar da shi ko mutuwa kai kai fa kana da wani yaranka da ya kamata ka kula da shi dan haka wannan gaba ce mai muhimmancin gaske a babin tarbiya dan haka ku ji tsoron Allah a wajen muraƙar ubangiji muraƙabar ubangiji a cikin kulli sagira wa kabira sannan kuma ku rinka jin Allah yana tare da ku a koyina ka rinka cinkin cewa Allah is with you ko yaushe Allah yana tare da kai fattaqullaha haisu ma kuntum aina ma kuntum wannan yana da tasiri wajen tafrijul kurubat duk wanda yake tuna Allah sune bayan Allah na kware da in sun manta sai su tuno Allah tazakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunhum fil ghayy wannan yana taimakawa wajen yaye bakin ciki wani yace an zo gidansa an kwace masa yaronsa me faru yace wallahi yan rashis ne kawai suka fito a jikin yarinya na da kaina na kai ta asibiti nace a duba ta haba ai ce zama issue me ka sa mata kawai aka ce ai wuka ya sa mata saboda shi dan Afirka ne an san suna sa wuka a jikin yara wai suna musu zane ko suna yayyanka su yace wallahi yace yaya za a in sa wa dana wannan abu suka ce san ba su yadda da karshe ne kwace yaron akai matarsa ta dada bulluko da wani ta haihu wani suna ganewa ta haihu suka zo suka dauki jariri suka ce ba za su taba barin yaran su citizen din su su zo su rayuwa irin wannan kaskancin ba. Yace shi fa ba shi ba Allah ne, suka ce wai Allah. To shine wani abokin sa yake cewa yace wallahi wannan abin da aka maka da Bature ne da ya ji ya sa bindiga ya harba kansa. Yace alhamdulillah ni musulmi ne. Yace wallahi zan yi kuka da ni da uwar haka zamu je mu yi kuka mu baro yana. Yace 2.5 hours 3 times a week suna yi lokaci za a zo a kore su a ce su fita su ba da yaron nan. Yace wallahi zamu koma muna kuka a mota. Yace amma da mun je mun bude Qur'ani mun karanta sai mu yi bacci. Lish and Islam shi kuma wannan Allah ya yi masa wannan damuwa jaraba ba fa dukan yaron yayi ba ba zagin yaron yayi ba kawai wai wani abu ga fatar jikin sa ta tsatsaga haka. Ku kula kun ga akwai bambanci tsakanin me tarbiyar mu da tarbiyar mutanen da haka mu dauki abinda zamu iya yi abinda ba zamu iya yi ba mu bari. Yan uwana musulunci ya koyar da mu abubuwa masu yawa kamar haka a gurguje. Na farko dai Imam al-Qurtubi yake cewa wa kad bayyana al-Islam wa kad bayyana al-ulama anna lil-Islam mahasina min jawanib mura'ati al-Islam li masalih al-ibad fi al-akhirah wa mura'atihi li masalih al-ibad ad-dunyawiyya. Ku sani wannan addinin yazo da kulawa da duniyar ku, wannan addinin yazo muku da kulawa da lahirar ku. Kenan wanda yabi wannan addinin zai ci moriyarsa a duniya kuma zai ci moriyarsa a lahira. Kada mu bari mutun ya zama hasirar duniya wal akhirah, dalika huwa al khusranul mubin, hasarar duniya da hasarar lahira. To ya zamu yi mu ci moriyar amfanin da ya bamu na duniya, mu dauki shawarwarin da Allah ya bamu, shawarwarin da Al-Qur'ani ya bamu. Ku kiyaye addinin ku a duk inda kuke, kamar yadda Allah ya ce kuma shari'a ta ce a kiyaye muku addinin ku. Ku kiyaye rayukan ku a inda kuke, duk yanda zakai karka halakar da kanka ko ka bari wani ya halakar da kai. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Allah ya ce kada ku kashe kawukan ku, Allah ya fi tausayi da jin kai gare ku. Kuma Allah ya ce a kiyaye muku rayukan ku. Dukiya kar mutun ya almubazzaranci dan ya samu wadata. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin. Wallahi fan daya da kake samu, fan biyu da kake samu, abubuwan da kake samu dinnan karkare na wadannan kwabbai, karkare na wadannan sululluka, wallahi za su yi maka amfani. Kada mutun ya zo yita yana zubar da kudi yana watsar da su. Wani zai samu kudi baya tunanin cewa akwai wani mai bukata wannan fan daya din a kasarsa, yita ban yana ta disbursing kudi ba tare da hanya wacce ta dace ba. Ba daidai bane. Musulunci ya ce mu tsare dukiyar mu, koda ina cikin gata ka lallaba. Wani yana cin rijiya fa yake bukata a kauye da zai ja rijiya ta kato duguna fa, wallahi da zai samu ruwa baya iya, sai mutun ya kilomita 3 4 5 akwai masu 10 kilometers a kauyukan ku, wallahi sai sun je can su je su debo ruwa nan kududdufi su zo su sa masa alimin su cha. Wannan fan biyar fan uku fan kaza da kake ajiyewa ko shi ka tara a shekara ka tura kace a tona maka rijiya sadaka da sunan mahaifiyarka Allah kai mata ko babanka ko Allah ya tsare maka yayanka bai zama maka mai amfani ba. Amma mutum yazo yana wasa da kudi saboda yana ci kawai mutum shi kullun tunanin sa nan baya tunanin can, ba daidai bane. Ha, nawa ne wanda rayuwa ta kaddara musu suka koma gida ka rashin tattali da rashin tanadi da rashin lissafin gobe. Kawai shi yana gani ya samu gida, ya samu motar hawa, yana da free harkar lafiya, bai da damuwa, da haka bai fara tunani ya zai taimakawa ƴaƴansa ina za su koma su je hutu ba. Kawai gari bayan shekara 20 watakila dan kai koma bai da inda zai kwanta, ko kai kanka ka koma garin ku sai dai ka rinka kama hotel. kuma kana kashe kudin da zaka iya sayan dakin da zaka zauna a garin ku ka gina ka gyara mana ka rufe shi ko ka ce in an yi baki a ajiye su kai ma ga gurin kwanaka shine arzikin ai amma mutum ya zama kawai tunaninsa anan ba investment ba business kullum ma'aikaci ya zo wai shi ma'aikaci ne na aiki a turai kawai shi kawai albashi yashi zaka yadda kai rayuwar albashi kadai ka dada fada dawa tunda ka saka ce kana da ma kai creating business matan ku na ga ya muku Imam al-Qurtubi ne yace addinin mu ya zo da akula maka da duniyar ka da lahirar ka samawa mata ka hanyar za ta samu kudi na halal ba haramun bane manzo Allah ya ji yayi kiwo an biya shi kudi annabi ya tafi sham kasuwa ya kasa kaya ya tsaya yana jira wani dan uwa ya min magana muna shan wahala kafin mu samu masallaci a turai muna shan wahala kafin mu samu islamiyyar yaran mu a turai muna shan wahala kafin mu samu dakin taro namu a turai kullun we are parasite sai dai mu je guri kaza mu makale ga mu da yawa ga mu kaza kaza sauran su nace a ai dole akai same ku saboda me ku tsaya ku duba ku lissafa kanku yawancin ku dun ma'aikata ne ba ku kasuwanci ma'aikaci wata yayi ya biya kudin haya ya biya kudin tax ya biya kudin wane ne ya biya kudin laifi da yayi a danja ya biya kudin tara da aka bashi ya biya haka zaka samu kudin su cinye kudin kuma idan ma ai plan ne ai ka samu kudin su cinye kudin saboda baka da plan amma me yasa ba ma kasuwa ko waye ko dai daga cikin ku garin da naje ina buga musu misali shugaban Najeriya Muslim Forum da Tijo professor yake ga mini yace wallahi malam abin da ya bani mamaki a Birmingham yace akwai wani tsohon da nayi shekaru yace yana da shekara sama da 40 a nan UK yace a wurin sa nake zuwa ana sayan tattasai da tomatoes da cucumber ina sayan salad ina sayan barkono ina sayan kaza yace mota yake rakoni yace wallahi wata rana hira ya dauke mu da shi malam yace kaga wannan sana'ar da kake gani ina da gida a Birmingham ya kai gida 18 gida nawa 18 yace yanzu kuma a yanda yake a Pakistan ya gina katafaren masallacin Juma'a da marayu guda kaza yana take responsibility yace yanzu islamiya yake kokarin ginawa yana nan a UK baya zuwa aikin gwamnati yana sayar da tattasai da tumatir da kayan miya da lemo da ayaba da waye abin da yake mu mutanen mu yawanci tunanin mu kawai mun je aikin mu da amma mu creating business koda ba mu za mu yi ba mu gayyato kannan mu mu bude wani wuri na sana'a ba ma yi yace idan suka zo sayan wuri ɗan Pakistan ko ɗan India sai su nemi mai kudin su suna so su escape mortgage na riba sai mai kudi sai ya ba su bashin fan 250 fan 300 sai ce gashi ba riba ku bi a hankali ku ta neman fi sabilillah nan da shekara 10 ku hada min kudi na ku sai wannan gida yace wallahi da yawa masallatai har cuci suke ta tsaya akan wannan yanzu idan kuna da yan kasuwa a cikin ku da suke da karfin kasuwanci da matansu da ƴaƴansu suna tare da ku duk lokacin da larurar kudi ta same ku in kuna gudun ku ci riba misali ko ba ku da hali yanzu da kullallun kudi farin kudi ina ce za su ba ku rance to wai yaya za mu zauna ba ma planning ita kanta duniyar yadda za mu ci ta mai garbi wani guri fa aka nuna mini aka ce gaba daya an China ne duk gidajen da hotels din gaba daya duk inda dan China ya je a duniya sai ya kafa kansa kuma su kansu suke aiki sai dai wani ya zo ya musu aiki ba dai su je su yi wa wani bature aiki ba Where are we? What are we doing? Bayan musuluncin to yanzu wannan ƴaƴan namu da muke haifa a nan gurin. Dan Allah, kuna jin yaran nan naku ba za su zo su muku addu'a ba in kun kyautata musu. Yaran da suke tsalle-tsalle da wanda ya karatun nan da sauransu, yanzu idan suka tashi nan da shekara 20-30, suka ga katon Islamic Center aka ce ku kuka gina musu a lokacin ku kun mun mutu ko kun bar kasar. Dan Allah ba za su muku addu'a ba. So what are we planning for our future of our children? Yes, what are you planning? Yaran ka dai ka san ba lalle ya koma gida ya zauna ba. Yarinya ka dai ka san ba lalle ta koma gida. in ka tuna abubuwan da muke yi na gyara suna nan da yawa wallahi mu sai musu masallaci mu sai gurin da zamu sallah mu rinka haduwa duk juma'a muna zumunci mai hakuri albashin da muke dauka muna ware wani fan 100 wani fan 1000 a shekara 2000 duka iya albashin ka iya taimakon ka ku taimaka wa musulunci a ce kuma wannan gurin naku ne masallaci babba islamiya matan ku weekend business za su islamiya ba ta ji ta kallon YouTube ba akwai inda za ka kawo ta islamiya ta tuka mota da kanta zo ta islamiya yaran ku kuna da islamiya ku gayyato yaro a Najeriya ko a Kano ko na abu ku kawo shi ku sama masa wata sana'a ko yaya ya samu takarda ya koyar da yaran ku ya haddatar da yaran ku Qur'ani shekara da shekara biyu duk za ku iya yi saboda ka abun yana da yawa kuma yana da fadi dan Allah ku gina rayuwar ku yanda za ku ji dadi nan da ƴaƴan ku rufa musu asiri kada ku yi abin da yaran ku za su tashi nan da shekara 20 30 ba su da masallacin da za su je su sallah a garin nan dan Allah sannan wani challenge yake damun ku shi ma wanda ya kamata wannan ba ku yan Ingila ko abana duk dan Italy dan Germany dan Faransa duk inda kuke gaba daya kuna da damuwa damuwar ita ce shine duk wanda Allah ya jarbe shi da ƴa mace ya haifi ƴa mace ta girma ta kai balaga kun san dai mu dole yarinya ta aure ko kun san dai ba haka za ta yi ba to yarinyar ka da ta tashi anan ta girma ta gama university ta yi degree wata kila ma ka samu ta aiki to ina mijin aure na farko dai ku duk wanda ya tashi zai aure ce shi gida zai je nemo tarbiyar gida why are you escaping your tarbiya you me yasa ba za ku gyara ta ku tarbiyar ku yadda cewa kuna da tarbiyar ta ku da za ku iya aure tsakanin ku ba ya zamu bari muna rayuwar da ni da kaina ban yadda aure ƴar abokina ko ƴar kanina ko ƴar dan uwana ba kowa in ya tashi ce gida zai je ya aure ba hanawa ne ba dan kada ƴan gida su ce na musu bakin ciki amma wallahi tallahi waɗannan ƴaƴan ku da kuke haifa anan wallahi suna bin ku bashi saboda me idan da raninka ta girma karasa inda zaka yi ta zaka yi da ita kuma ka sani yanzu wani yaron ka zai zo ya aiko yana dan bata ko yana wudin ko yana tsanyawa yazo ya ce zai dauri yar kai tafi da ita kai ta shan kawai ta zauna za ta yadda ba za ta yadda ba to wani shiri ka mata nan da shekara 20 in ta zama mata aure a cikin samarin ku matasan ku wani tarbiya kuka musu wani masallaci kuka musu kuke gayyatan su kuna program kuna grooming din su su haddace Qur'ani ga turanci ga hadda Qur'ani ga tarbiya ga larabci yanzu ku fa nan fa ko Saudiya kuke so wa yaron ku yaje jami'ar Madina yayi karatu fa admission fa directly ake wa saboda kawai yana da passport din Ingila wani Misra wani Sudan wani Saudiya wani Kuwait babu da madamuwa me yasa kawai citizen din yana da passport din Ingila kawai yanzu ba za ku yi planning ku samu yaran ku da kuka haifa anan nan da shekara 30 su zama sune limaman ku ba sune masu muku sallar jana'iza wani tanadi kuka yi ne ku samu makabartar ku nan da shekara 20 in Allah ya kawo maka mutuwa za a binne ka a can cikin mutunci ba a je a kai ka cikin cinkoso ba peace be in life you have to plan for yourself for your future again ku yi hakuri da maganganuna ina tunda na ganku da yawa na san you can do at least you can do something ku hada kanku ku zauna lafiya da juna ku fara tunani manyan cikin ku zaka yi ritaya zaka iya gama aiki zaka yi kaza da sauransu wallahi malam wani shehu yace malam bakin ciki malam na rasa wanda zai aure ta nayi ne ci koma gida ta aure ta ina yace ina gani wani dan Bangladesh yazo ta ya aure ta yace wani uzuri yasa za su koma kasar su kawai ya debe ta ya tafi da ita tana kuka ina kuka muka rabu yace yanzu momi kin tafi tace baba ni ma na tafi abinda zai faru kenan wani kuma bature ta gani tace kawai je zama fatinan ta to ta kai girma tana bukata ba kai mata planning ba dan Allah am I making sense ni tana tuno goben nake tunowa saboda ina tausayin yaran wallahi saboda ka daga yanzu ne fa za ku yi planning din kai shugaba na gaya maka dazu ina tattauna da shi nace ku tsaya ku yi wani abu fa kada bayan yaran ku sun girma shekara 15 suna muku Allah ya isa a yanzu kana gagaran siyan land kana gagaran siyan gida tsada yayi yawa to nan da shekara 20-30 kana jin wani abu ne mai sauki ka siya dan Allah ku yi wa ƴaƴan ku gata daga ƙarshe akwai abubuwan masu yawa kuma akwai tambayoyi da yawa ku kula da matan ku ku kula da haƙƙin matan ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikhwanukum khawalukum ɗan uwanku ne matan ku Allah ya kawo muku su kula da ku su taimaka muku ita mace a ɗabi'arta halitta ce mai rauni kuma wallahi tallahi baba ture ne yafi musulmi sanin kimar ƴa mace ba duk inda mace tana buƙatar take tana buƙatar a kula da ita kai hakuri wannan kanwar ka ce kai hakuri wannan yar ka ce yi hakuri wannan mahaifiyar ka ce idan kuka faranta wa matan nan kuka ja su jiki kuka mai da su uwa ɗaya uba ɗaya kuna rayuwa ta bakunta shine za ku yi rayuwa a ture rayuwa mai dadi amma duk wanda ya bari yake creating gap tsakanin sa da matarsa ba zaman lafiya damuwa da tashin hankali ha wallahi za ka shiga damuwa labarai suna zuwa mana da yawa wasu dabi'u da ake wanda idan na tafi ban gaya muku ba ban muku adalci ba wallahi na farko ina tunatar da ku abin da na faɗa a farkon lecture ta mu musulmi ne kenan muna da do's and don'ts namu haka ne duk inda musulmi yake idan yayi aure gaba ɗaya responsibility matarsa fa ita yana kan shi da cinta da shanta da dan kwalinta da safarta da takalminta da manta jiyadinta da cittarta da tattasai da tumatir ɗinta komai gaba ɗaya kana daura aure ya tashi daga kan ubanta kuma ko tana Najeriya ne kana nan wallahi yana kanka kuma ka dauki wannan idan ka dauki yarka ka ba wani yaya kuke manta wannan tunanin mutum ya ce kawai yazo ture ya auro yarinya ya kawo ta sai rinka bautar da ita ba take sai ke aiki kamar yadda ni ma nake bazan iya biyan kudin aya ba bazan iya biyan kudin kaza ba ni ma bazan iya kaza ba zamu yi sharing life maganar 50-50 ki dau 50 in dau 50 ki biyar nayi biyar goma kamar yadda turawa suke yi wallahi ba dabi'ar mu bane a'a to sai yanzu zaki magana kenan da mana kaji mutanen nan da adalci la ilaha illallah duk ba karatun da nayi gaba ɗaya ba ta saurara ba ne wannan yanzu to yi hakuri mai daukar ku yi hakuri mun san rayuwar an gane mun san situation din mun san cost of living yana da wahala ina fata ana fahimta to amma kuma shari'a ma kulawa da ita yana da wahala amma with consensus with negotiation ku zauna da ita akan teburi maman baby kin ga kina dan aiki kina dan samu rayuwa ta yi wahala ko zaki dan rage mana wani nauyi wannan ababin shawara eh ba komai zan dauki nauyin kaza kaga wannan rarrashin ta kai lallaban ta kai da kanta willingly ta dauka take bayarwa wannan ya halatta amma na ce in boye kudi na yanzu wani kiss da aka bani ko ya kudi fa baya daukan nauyin ta tace wallahi tallahi baya bani abinci baya bani ci baya bani sha sutura wallahi sai nayi da gaskiya na tura Najeriya ko dan abin da na samu da jene siya rabona da yace tace sun yi shekaru sun tara yaya tace mallan a shigo gannan naka kudin sai yake turawa yana aikawa kasar su tace bata farga ba kawai sai ta ji ya gina katafaren gida a ina a kasar su ya murkushe hakkin ta anan a kula da yaron nan da Allah ya taimaka mashi ya murkushe nata hakkin ya je ya gina gida tace sakayya nabi kurin sai naji ya ƙara aure tace to bari in ga yaya za a yi tace ni din da nake karkashin sa anan hakki na baya bani amma duk wutan duniya amaryarsa za ta masa bill din 100,000 kaza yana rawar jiki zai tura mata tace abun mamaki ni kuma gani anan ina rayuwa ta bauta baya mini komai tace bini bini shekara sai zai dauki wutar sa wallahi shi zai tafi gida zai je gai da uwarsa da tace ƙarya kike ba uwar ka ke zuwa gaishewa ba yanzu anan malam daidai ne mutum musulmi ya dauko yar mutane ya ajiye ta baya kulawa da ita tace malam tunda muka zo yau shekara kaza duk shekara sai ya je hutu tace uwata ta mutu bai banna nace ba kanwar uwata ta mutu bai banna nace ba wa yace tace muna so mu je hutu da yara kudin su ya ninki me su wani abun yake da su mu ba mu da haƙƙi akan sa ya taimaka mana ya ajiye mu anan ku yi hakuri in na tashi anan na tafi ban gaya muku cewa haka din ba daidai bane ba ba mu yi adalci ba kun ga anan tunda na fara wa'azin nan nace su muku biyayya su bi ku kuma na faɗa asalin primary assignment da shari'a ta dora wa mace a ingila take ko a america ko a ina ne shine ta zauna a gidanta wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula ta zauna a gida ta kula da yaya amma in miji ya bata dama ta je ta yi aiki ta yi sana'a wannan right din sa ne ya ga dama ita kuma ta kula da dokar Allah ta rufe jikinta kar a tauye haƙƙin yara kar a tauye haƙƙin tarbiya kada a tauye haƙƙin miji shi kansa ciki ciki ta aikinki tabika kuma mun faɗa muku hadisi mafi alheri ita ce matar da an ce ta yi tana yi to kai kuma ya zaka zo ka tauye nata haƙƙi ba sai na muku magana akan muhimmancin kula da mata anan ba dan ku kan malamai ne kun fi ni ilimi akan wannan abu anan kasar amma ba is very very bad and unfortunate a ce mutum baya iya kulawa da iyalansa sannan kuma mata kuna da wata dabi'a wai mace idan ta zo turai wai sai ta ce wai ita ma fa yanzu za ta yi kudi zan bude shago a kasuwar Rimi ai zan bude a kasuwar kantin kwari shago zan sai a daidaita sau guda 20 zan gina gida kaza mana yazo yana samun kudi ni ma zan samu kudi ya fito neman kudi ba na son ce neman kudi neman rufin asiri ke kuma kin fito kina neman kudi in ya baki dama ki nema fa ni alhamdulillah amma ba shine asasi ba shine manufar zuwan ki nan baki kula da mijinki ki taimake ayyanki ko ku ji dadi ko ba ku ji dadi ba zan ga muku shine asali ku daina jayayya da mazajen ku akan wani worldly benefit amma su dauki nauyin ku amma su kula da ku amma su taimaka muku kada su tauye ku ko kuma ku mai da hankali akan waɗannan kananan yaran waɗannan yaran da suke guje-guje nan wallahi tallahi wata rana sai sun cize yatsa akan tarbiyyar da kika musu in bakin yi da gaske ba kuma hadarin da kuke ciki anan wallahi ya fa hadarin da gida yanzu a gida ne zaki iya tura yarki gidan kakarki tai wata biyu wata uku anan gidan wa zaki kai babu saboda ya kamata ku kama jikinku ku nutsu sannan kuma ku sani akwai haƙƙi da Allah ya dora muku manzo Allah ya ce a kula da su manzo Allah ya ce a tausaya musu manzo Allah ya ce rifkan bil qawarir kada ai ta cusa musu bakin ciki wata fa hauka cewa tai wallahi tallahi akwai wanda tsabar frustration yayi prostrate nan ta wallahi hauka cewa tai kuma ya boye saboda maltreatment mummunan tarbiya da tsanantawa yarka in ta fada hannu wani mata wannan zaka ji dadi a'a daga ƙarshe ya koyan uwana ku yi amfani da damar da kuka samu kafin ta kubuce muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana duk inda musulmi yake yana using opportunities Allah ya mana afuwa so ina fatan Allah ya sa mana albarka saboda gajeren lokaci akwai bukatar ne samarin lecture da turanci ko in batta kawai kowa ya fahimta ko yawa to alhamdulillah muna godiya Allah muku albarka zamu bude ne session na question and answers ban san yadda kuka tsara ba idan mata za ku rubuto za ku iya rubutowa wanda kuma za ta yi magana a can sai a mika mata mic na waya sai ta yi magana a can sannan kuma maza za ku iya tambaya insha Allah to bismillah ta'ala zun a cire su mazan za su iya using mic wanda zai iya tambaya a can jazakallahu khairan kaseeran
muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam ba karamar allura ya tsikara mana ba saboda haka sai mu rike wannan allurar ta zauna daramdam mu yi aiki da ita mu rike wannan tunatarwar mu samu plan mu samu future saboda shine gobe zamu iya samu mu tarbiyar ƴaƴanmu cikin kwanciyar hankali ba tare da bata lokaci ba mun samu ƴan tambayoyi wanda zan karanta wa malam don kuma da akwai wanda yake da wata tambayar za a ba da dama don kokarin tambaya ko daya ko biyu tambaya ta farko kamar haka assalamu alaikum malam muna maka barka da zuwa tambaya ta malam ita ce za mu so a yi mana bayani akan nama na halal mun kasance in za mu saya nama muna cikin rudani kasancewa ba mu san ko yuke ahlul kitabi bane za mu iya sayan nama ko dole ne sai a halal shop
wannan tambaya an shayinta a duk duniya malamai da suke da ofishin su a kasar Saudiya masu bada fatawa na duk duniya an tambaye shekaru aro aro musulmin da yake rayuwa a kasan Turai yaya zai yi da cin nama kifi dai bai da matsala da kifin musulmi da na kafiri da zaka iya ci amma nama suka ce duk naman da zaka ci ka tabbatar halal ne ka ci haram ne ka bashi kai aboi din nan shi me dalili Allah ya haramta cin haram abu na biyu kun san yaya suke yankan su electric suke sawa shocking kashe dabbar suke yaya musulmi zai je ba da kudin sai sai mushe ya ce alhamdulillah yanzu an ci gaba kusan ana fada duk duniya babu wata kasa ta Turai da babu halal meat alhamdulillah wannan business din ya tafi dan haka aiki ya rage gare ka duk lokacin da zaka ci nama ka tafi halal shop shagon yan Pakistan ne shagon yan Bangladesh ne shagon yan Nigeria ne ka je ka nemi halal meat magana wani alin kitabi ba alin kitabi kaka shigar da kanka wannan rudani ina fata ana fahimta baka san waye yanka ba kuma ai ba dukkan su ne in ma kaddara alin kitabi ba yanzu zaka iya pointe ka ce wannan kamfanin alin kitabi ne kamfanin kashe kaji kamfanin kashe shanu kai zaka iya tsaya gaban Allah ka ce wannan mai kamfanin alin kitabi ne ko wadanda suke duty wajen yin kashe wannan dabbobin alin kitabi ne ya zaka jefa kanka cikin fitina kar wanda ya ci nama sai wanda yake halal meat babu halal kai hakuri ka ci wake ko ka ci ganye Allahu
Akbar Allah ya saka da alkhairi tambaya ta gaba tana magana ne kan lokacin sallah wato lokacin summer time kamar mu anan zuwa kasan wanda suke wajen abadin lokacin summer shine sallar magarba ta kan kai har 10 da rabi na dare sallar isha ta kan kai 12 saura wato kamar awa daya ne ma babu takamaimai lokacin kawai awa daya ake sakawa bayan sallar magarba sai ayi sallar isha wannan lokacin ma zaka ga garin kamar da dan haske haske asuba kuma ta kan zo daga 2 da rabi ta kan kama ba biya rana ta fito so shine suke tambaya me hukuncin wannan lokacin da ake sakawa na awa daya bayan sallah da kuma masu hada sallah tunda akwai masallacin da ake hada sallar magarba da isha a wannan lokaci
shima duk malamai sun bada amsa duk wannan matsaloli ne suke sanannu a duniya kuma manya-manyan malamai sun bada amsa cewa kowace kasa a cikin kasashen Turai ba a rasa committee na musulmi ko yan Pakistan ko yan India ko yan Bangladesh ko yan kaza ku je ku tambaye su menene Islamic time na lokutan sallah ku tambaye su abinda kasar ta yadda abinda musulmin kasar majority musulmin kasar suke da shi za ku yi aiki abu na biyu ku kasar ku ba iri daya bane da sauran kasashe a duniya kuna da su bambancin lokaci kuma musulunci ma ya yadda da bambancin lokaci yanzu kuna iya yin awa kaza kuna azumi awowi kuma sha barkate haka ne mu kuma ba mu yin wannan azumin ku kuma ba za ku yi aiki da azumin Najeriya ko na Ghana ko na Chad ba azumin kasar ku za ku yi aiki da shi haka kuma lokacin sallah lokacin da kasar ku ta masana wato matala mafudan rana da wata suka fada shi za ku yi aiki da shi kuma galiban magariba da isha'i galiban magariba da isha'i ana cewa ana iya samun awa daya galiban masana suna fadin haka amma ita wannan kasar bani da ilimi ban sani ba akwai lokacin da ana iya hade sallah magariba da isha'i a hade su a ce lokacin su ya hade wuri guda wannan yana da wahala dole ne akwai bambanci tunda ku Allah ya bambanta su hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin dan haka zuwa a hade magariba da isha'i nan akwai hadari kwarai in dai ba uzuri ake da shi na ruwan sama ba mutum ya maida shi al'ada kawai dan saboda awa ɗaya ne tsakani kawai ya hade su sai dai kuma wataƙila abin da yake nufi da hadewa idan mutum ya yi magariba da zai fita ba sai ya zauna wani abin kawai sai a ta da isha'i ba daɗewa ba wannan ba laifi ba ne tunda dai an ba da bambanci tsakanin lokaci wallahu alam
jazakallahu khair tambaya ta gaba malam kamar wanda suke aiki a wayannan manyan shaguna wato kamar su Tesco su Lidl su makamantan su da masu kai abinci wajen delivery da waye tunda a cikin sayayya da mutane suke yi sukan yi sayayya da kogiya ko wani abu da Ubangiji ya haramta ko kuma a wannan abincin da suka saya shi ma da wani abu makamancin haka me ye hukuncin aikin da suke yi
a matakin farko musulmi ya zo ya yi aiki ya wata hidima a je a biya shi wanda a zahiri a niyyarsa ba ya san yana aiki ne a kamfanin giya ko kamfanin alade ba ko kamfanin cin naman kare ba ya san asali shi ba a irin wannan kamfanoni yake aiki ba to sai aka zo aka kunsa masa wani abu a cikin delivery da zai je yi bai sani ba wannan babu laifi a kansa kuma zai iya aikin sa amma abinda malamai suke cewa abinda zato ya rinjayar cewa ana aikin ka ka kai giya a wannan aikin da kake yi kana kai giya ko kana kai naman alade to ka san Allah ya haramta shan giya ya haramta cin naman alade to ya kamata kai tunanin canja wani aiki saboda aikin nan ka akwai shubu'a a ciki kamar yanzu misali mutum ne da yaje yana aiki a wani kamfani suka ce su ba za su ba shi dama yayin sallah ba to yanzu kuma kai kuma nan Allah ya baka to tun daga ranar sai ka fara sacin kana neman canji wajen aiki kenan yanzu larura ce ta zama maka amma fa larurar ba za ta dawama ba wani ya ce min wani bature ya ga kullun yana fita yana zuwa ya je ya sallah sai ce shi bai gane ba yana gani a CCTV yana ta fita yana fita yana fita sai ce ya hade su a lokaci guda mana haka ya gaya mai yace kana fita sau biyu ne ko sau uku ne yace why can't you match them together yace ko ka bari in ka tashi kai gaba daya shi kuma wani juma'a ne yace to kai dabara mana tunda raka'a tutu raka'a ne kuke yi yace kai na wata daya wallahi ya dade ce masa yace to shikenan idan bai zai bari ba to ya bari in ya tashi mana daga wajen aikin sa sai juma'ar sa ya daina fita karfe 12 ko karfe kaza yace ya bari mana in ya tashi ka duba kaga tunanin su abin da suka sani suke gaya maka to irin wannan ai kokari a gamsar da su su fahimta su gane idan ba su gane ba kar wani musulmi ya yadda ya je ta aiki a wurin da in ya je gaban Allah bai zai kai labari ba kawai ka nemi wani aikin ka canja da haka maganar cin nama ga abin da malamai suka faɗa sannan maganar abin da ya shafi aiki na irin wannan delivery idan ka tabbatar kana kai abubuwa na haramun ne to kai kokari ka canja aiki shefin maka alkhairi amma abinda aka kunsa maka baka sani ba tunda ba da shi purposely niyyar su kai ba Allah zai maka afuwa ina fata ana fahimta kamar direban mota ne aka lodo mai kaya daga Lagos aka debo masa daga Lagos ya tabo daga ciki akwai katandin giya aka sa mai a ciki bai sani ba ko akwai wasu ko akwai wifi a ciki ko akwai taba a ciki ko wani abu sauran su wannan babu laifi akan sun da bai sani ba wallahu alam na'am
mallan tambaya ta gaba tana tambaya ne akan masu sayan gida ko masu sayan mota ko wani abu makamancin haka da dole sai sun ko da yake ba za a ce dole ba da suke gana akwai damar da ta ba su
mai tambayan da zan yi ke dan karin bayani babban shago ne da ana sayar da komai da komai na ba da ansa purposely kai ka shiga aikin ne ba dan ka je ka kai wannan kayan haram ba haka ne watakila zai iya yiwuwa ka kai aike guda 20 30 ma babu wannan abin haram din a ciki ina fatan kana fahimta dai kenan Allah tabaaraka ta'ala ba zai kama ka akan abin da baka da iko ba za ka iya yi ba ba za ka iya hana ba amma malamai suna ba da shawara idan ta kama mutum ya shiga haraj akan wannan to yayi tunani ya canja wani aikin ba wannan ba in a time mai zuwa ya kokari ya canja dan ya fita daga wannan shubhar da wannan damuwar na'am okay to kaji ma wani cigaba wani abin nan wani ne da yazo shi da yazo zai aiki a irin wannan kamfanonin sai ce to yana da kaida suka ce mai kaida kuma kowa ya sani Bature yakan saurare ka in ka fadi me kake so ka fada yace to a rubuta mai cikin afadin sa ba zai sai da giya ba ba zai sai da naman alade ba kuma suka yadda a haka da haka duk ai duk delivery da yake akwai giya ko naman alade to ba shi yake kira ba sai ya kira wani to kaga idan akwai wannan shikenan baka da damuwa sai ka je kai wannan arrangement din zai yi kyau kware da gaske Allah ba mu dacewa kuma muna ta addu'a musulmi dai Allah ya ba su yadda za su iya rayuwa mai inganci
tambaya ta gaba ta kasance akan masu buƙatar ko sayan gida na muhalli anan ko kuma mota ko wani abu ne na rayuwa da har zai sa sai sun karbi bashin banki so shine suke tambaya me hukuncin wannan ya kasance aladula tunda suna nemo wannan muhallin wannan bashin za su iya karba mortgage
na amsa wannan tambayar na da Liverpool ne ko a can Wolverhampton ne wani ya mu wannan tambayar abin da ya kamata ku yi shine akwai kungiyar fatawa ta malaman duniya gaba daya sun yi fatawa sun ba da bayani akan haramcin amfani da kamfanonin da suke ba mutum dama ya mallaki mota ko gida masu riba wannan akwai wannan magana kaji daya riba sunanta riba duk inda take sunanta me riba Allah ya ce fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasulihi ku shirya yaki da Allah da manzon Allah الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والذي yake cin riba zai tashi a kiyama kamar dan giya kamar dan kwaya da yake tabuwa ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا wannan nasoshin duk suna nan malam ba za su canja ba to amma situation yakan iya sa malamai su bayar da fatawa yanzu nan misali duwun da zai rayu a ƙasar nan inda yana so ya samu gidan da zai zauna sai ya bi wannan tsarin ba ƙasar ka bane ba ka da wani alternative idan dai zaka hawo motar da zaka hawo sai ka bi wannan tsarin saboda ba ka da ruwan kuɗi farin kuɗin da zaka zuba ka je ka karbi wannan kuma ba wanda zai baka rance ka je ka sai wannan sannan baka da ikon da zaka je ka sai wannan kudin motar take haka kuma larura ce gare ka saboda iyalin ka saboda wajen aikin ka saboda rayuwarka to abin da ya kamata ai shine ya kamata a samu malaman nan fatawa ta duniya ba wai wancan yace wannan yace ba to irin situation din nan da kuke ciki ta yanda ba yanda za ku yi ba sai su ba da fatawa ya zama muku larura ko dai a samar da na halal ku rubutu gwamnati ta samu muku da halal ko ku kirkiri kamfanoni wannan motike din a samar da na halal kamar yadda wani yake ga mun dan an fara samun na halal duk da cewa dai akwai maganganu shi ma din akan sa da wasu sauran su su ba ku fatawa guda daya kar wani ya zo ya ce maka halal ne wani ya je ya ce maka haram ne da sauran su amma ni abin da na sani riba riba ce amma duk wanda yake rayuwa a yanayin da yana ganin larura ne to ad-darurat tubihu al-mahdurat idan har wannan abun ya kai matsayin larura din to sai ka je kai a matsayin larura baka so baka aminta da yadda shi ba amma dai in Allah ya so yadda zamu dade bincikawa kuma na tabbatar akwai maganganun da malaman suka fada
na karanta tsofaffin maganganun su akan wannan bankaran ta wata sabuwar magana wata kila ko akwai wani update na fatawa ba akai dan haka dai na farko idan akwai yadda mutum zai iya kaucewa abin ya nemi na halal ya je ya nemi na halal din koda ya fi tsada koda na halal din ya fi tsada to ka je ka bi na halal din na biyu wanda ya ga ba yanda zai tariki ce masa ba yanda zai ya zama larura sai ya je fa ya je shiga iyayi Allah ya sani a matsayin larura ne ba yayi ne dan yana so ba kuma da za ku yi kokari ku sa a rubutu ko ku shiga website din su malaman nan da suke ba da fata yanzu a wayar ka za ka iya tura fatawa fa su turo muku da amsa ga halin da musulmi suke ciki a irin kasar nan ba yanda za ka kai kaza sai kaza ba yanda za ka kai kaza sai kaza za su iya samun amsa da za su ba ku insha Allah ta'ala Allah gane da
mallan tambayoyin da yake tuttudowa suke nake ga sai dai mu bada wata damar don Allah zai sa amsa mana wasu tambayoyin sai mu zo da ansoshin mu tura wa mutane kamar yadda ya kamata a gurguje muna da wasu ƴan tambayoyi guda biyu ta farko an ƙara da cewa kamar wanda suke aiki a asibitoci wajen bada abinci wajen kamar nama alade su kuma me hukuncin wannan
da hukuncin ɗaya ne abinda na faɗa wancan shi din ne dai babu dole sai mutum ya kokari sai ya canja aikin ya nemi wani bashi ba ko ina so ku gane wani abin da kuke manta a malam duk wani musulmin da yake rayuwa a ƙasar Turai fa ya sani yana rayuwa ne a cikin jarrabawa kuma shi yasa malamai suka ce duk wanda ba zai iya kiyayewa dokokin Allah da ka'idodin shari'a a rayuwa a ƙasar Turai ba kai ya zauna a ƙasar ku ba ba iri ɗaya bane da sauran musulmi da suke sauran kasashe kuna cikin ibtila'i ne jarrabawa ce kuna cikin ni'ima kuma kuna cikin jarrabawa dan haka dole sai kun yi taka tsantsan kar ku mai da komai ya zama haram halal a gare ka ka an dauke ka aiki kana da freedom ka canja wannan aikin ka canja shi ka je ka nemi wani yanzu gashi wani yana aiki a shagon da ana raba naman alade yace shi in dai zai aiki ba zai yi ba kuma aka yadda wani an dauke shi aiki ba sa bari aje ayi sallah yace shi kuma dole a rinka barin sai je sallah ko da za a cire a cikin albashin sa kuma aka yadda to yaya mutum zai je ijefa kansa a wurin da zai zo kudin da yake samu na haram ne kuma yana taimakon haram ai bai kamata ba bai dace ba ku dauka bayan jin dadin kuma akwai ibtila'i da jarabawa Allah ya mana afuwa
mallam ga wata tambayar aka ce mallam please is there anything called privacy in marriage between husband and wife in Islam
anything what
anything called privacy in Islam between husband and wife wato takaice sai suka sake tambaya kasa are men allowed to go through their wife's phones and are women allowed to go through their husband's phones
yes definitely a husband can go to his wife's phone to go and check something that is suspecting her. You cannot be allowed to be associating with some people, suspicious people, and saying that you have a right to protect your phone, that your husband don't have right to go through your phone. No, Islamically he has that right. Da yawa daga cikin ku kuna da matsala. Matsalar shine sai ku aikata sabo kuma ku ce ba za a hana ku aikata saban ba. You are committing a sin and you are not allowing your husband to penetrate into your phone to help you to behave Islamically. Kuma alhali kulawa da ku yana karkashin mazan ku. In kin yadda kina karkashin mijinki to ku dole ne kamar yadda uba in ya ga ƴaƴansa suna mummunan abu a waya suna kallon tsirici suna kallon batsa ko suna ƙarya ko suna caca ko suna da na zai hana su haka ma miji yana da daman idan ya ga wani abu kina aikatawa a wayarki ya miki fada sannan ke ma if you see something suspicious in the phone of your husband yes you can give him nasiha it's allowed islamically me yasa saboda mijinki ne wani abu da tuhuma watakila yana nuna tsiraici din sa watakila yana hira da matan banza watakila Allah ya nuna miki ke kina da right ki nuna masa wannan abin da yayi ba daidai bane. Amma mace ta dauki wayan mijinta kullun yana annanta tana cikin baki da wannan right din. Warai kuwa baki da shi saboda ai yana da private abubuwan sa. Baki da wannan amma abin da ya bayyana gare ki ya fito fili kika gani kina da ƴancin ki masa magana kuma shi mijin bai isa yace dan me zaki masa magana ba kamar yadda wata ta ga mijinta yayi tsarara a waya yana turawa wata mace kuma ta yi masa magana ya hauta da fada ke din banza ke kin isa ina ruwan ki da ni ni ba ni ne mijinki ba a'a wannan jahiliya ne da rashin hankali amma duk wacce take son zaman lafiya I am advising you to avoid the phone of your husband please ki kokari ki kaurecewa ki gujewa wayar mijinki dan Allah na rantsa miki da Allah binta na rantsa miki da Allah talatu in dai zaki bude wayar mijinki kina dubawa kullun kullun wallahi sai kin ga abin da baki so kuma koda mijinki shine limamin unguwarku ko mijinki limamin juma'a ne ko mijinki malami ne mai bada fatawa in dai zaki bude wayar sa to sai kin ga abin da baki so saboda wanda zai turo maka abu yana neman shawaran ka ne da haka ku daina yi dan kada ku samar wa kanku damuwa da matsala a cikin zamantakewar ku Allah ya gane da mu na'am
ga tambaya ta karshe a gurguje malam wannan tunatarwa ake bukata wato cewa ta yi malam yara musamman maza in sun girma tarbiyya tana yi musu wahala a shawarci maza wato iyaye maza da irin gudunmuwar da ya kamata su bayar wajen kyautata tarbiyya
ni gaskiya kusan shawaran da nake bawa duk wanda yake da da'a turai kowa ya sani yaran ku suna da ƴanci sama da ku kuma kowa ya sani a turai wani yace mutum biyu ne kawai a turai da mace da yara wannan su ne suke da haƙƙi kawai sai waye sai kare sai kare gaskiya ne haka garanti yake mutum uku ne a turai da mace ba a taba mace yar gata ce amma ku mun gaya muku ba ku da gata sama da gatan da Allah ya ba ku da Annabi Muhammad ya ba ku nabiyu yaro duk abin da yaro zai yi halal ne kuma yana da cikakken ƴanci sama da ubansa na uku kare wani kare yazo zai cije shi ya tsallake zai gudu mai karen take cewa dan me zaka yi harajin din karanta ashe wai ba a dakawa kare tsawa wai ba a tsoro tattore ta kare a garin nan haka suke kuma kuka yadda za ku zauna a cikin kasar su ko to sai ku yi implementing ko kuma mai shari'a ta ce muku yaran ku ku ja su jiki ku mai da su abokanan ku a matakin farko saboda ba zai yi ai tarbiyar yaro a yau da irin wannan tsari a kasar nan da ake ja maka kunne akan shi ba abu na biyu wanda ya samu dama ka dauki danka ka tura shi Najeriya ya je ya koyo karatu ya haddace Qur'ani ya Islamiya ya dauko tarbiyar mu daga baya ka dawo da shi ana samun sauki inda hali abu na uku na karshe lokaci yayi shine wallahi kafar ka kafar danka za a dauke shi a kai shi makarantar boko su wanke mai kokolwa su ce ga abinda zai ga abinda zai yi kai kuma zaka zo gida kai ma ka wanke masa nasu kulwar ka dora shi akan tarbiyya ta musulunci in baka ba za ku ci zai yatsa akan yayanku Allah ya mana afuwa ya fai mana
malam jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka da gidan aljanna bisa wannan tunatarwa da amsa tambayoyi da aka yi da wannan jihadi a kullum ba abinda zamu ce a madadin al'umar wannan gari na Glasgow kuma malam kamar yadda ka gama haka wannan sai in ce maka dan kankani ne a cikin adadin ƴan Najeriya wanda suke wannan gari na Glasgow akalla zamu kai mutum 250 ko abinda yasa haka to so gashi nan dai ana ta faɗa amma na tabbatar zamu kai haka alhamdulillah zamu rufe wannan taro saboda lokacin sallar magarba da ya karatu muna godiya Allah ya maida malam gida lafiya inda aka nufa kuma Allah ya sa aje lafiya ayi taro lafiya can ma a gama lafiya sai kuma daga wannan al'umar gari na Glasgow zamu kirawo tsohon shugaban mu wato Dr. Yusuf wanda dalibi ne a nan Jami'ar Strathclyde akwai dan kunshi wanda an tafi wa da iyali gida jazakallahu khairan katsiran Dr. Yusuf bismillah
Assalamu alaikum warahmatullah a madadin wannan kungiya ta dalibai da kuma musulmai mazauna Glasgow muke farin cikin ba malam wata yar kyauta haka wanda ba wani abu bane ba to gashi dai zamu presentin ma malam wannan kyauta insha Allah mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi
muna godiya da Dr. Yusuf sai kuma akwai to zamu ba karshen dalibin mu ya karatu minti daya saboda a rufe taro da addu'a Malam Muhammad bismillah
A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم
تقمي عدو ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله يبارك لنا سرى رايرمو الله سامتك دي ايماني اما زينكو نما ايكتا دا ودن دا كوكي جامعين غمناتي دا حكومومي الله يبارك بغاتنكو يتمكيكو الله يبارك ايكو نطبق الدينكو ايرم ونن قساشي دا كوكي رايوا الله يتاري مكو تربية نيايمكو الله يتاري مكو متنشنكو دا متنشن الدينكو Allah ya kare muku iyalanku da matanku Allah ya basu ikon yi muku biyayya Allah kuma ya baku ikon sauki nauyin da Allah ya dora muku akan matanku da yayanku kuma muna fatan Allah ya sa Allah ya bamu lafiya zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya tashin hankalin da muke ciki damuwar da muke ciki fitintunan da muke ciki rashin zaman lafiya rashin nutsuwa ubangiji Allah ya yi mana Allah ya bamu shugabanci na ƙwarai Allah ya bamu shugabanni masu adalci ba zalimai ba ubangiji Allah ya saunar da mu lafiya ya kwantar mana da hankali Allah kuma yadda muka same ku lafiya mu ma Allah ya mai da mu wajen iyalanmu lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum